Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence ya ce Amurka tana da kwarin gwiwa cewa China za ta kara yunkura wajen shawo kan Koriya ta Arewa ta daina ayyukanta na makaman nuclear. Pence ya bayyana haka ne jiya a sabar a birnin Sydney a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Australia Malcolm Turnbull. Amurka da Australia suna matsawa China lamba da ta kara daukar matakin shawo kan Koriya ta Arewa ta yi watsi da ayyukanta na nuclear. Mataimakin shugaban kasar na Amurka wanda shine babban jami'in gwamnatin shugaba Trump na farko da ya ziyarci Australia yace ba za a lamunci ci gaba da bin hanyar da kasashen duniya ke kai na tsawon shekaru 25 da Koriya ta Arewa ba. A nasa bangaren Turnbull yace China za ta iya amfani da karfin tattalin arzikinta wajen tilastawa Koriya ta Arewa ta mika wuya. Masu ilimin kimiyya sun dauki wani matakin ba sabon ba na gudanar da zanga-zanga a sama da birane 600 na duniya yayin da ake fuskantar abin da suke gani a matsayin wofinta shaidu masu tushe na ilimin kimiyya bisa dalilan siyasa. Dubban masu ilimin kimiyya da magoya baya sun halarci jerin gwano jiya a sabar a duk fadin duniya da suka hada da manyan biranen Australia, Brazil, Canada, Cape Town, London, Madrid, Nigeria da kuma Seoul. A birnin Berlin, waɗanda suka shirya taron sun yi kiyasin cewa kimanin mutane 10,000 suka yi jerin gwano zuwa kofar Brandenburg da ke ɗauke da kwalaye waɗanda ke cewa zahiri ba shaci faɗi ba da kuma masu ƙaunar ƙwararru waɗanda suke da shaida. Masu zanga-zanga a Geneva sun riƙa kwalaye da ke cewa ilimin kimiyya fitila a cikin duhu da kuma ilimin kimiyya ita ne ansa. ‘Yan gwagwarmaya da ke sa ido kan yakin basasa da aka shafa shekaru ana gwabzawa ƙasar Siriya sun ce hare-haren jiragen sama sun yi mummunan lalata cibiyar jinya ta ƙarƙashin ƙasa a lardin Idlib wadda ke kusa da inda aka kai harin makami masu linzami da ƙasashen duniya suka yi Allah wadare da shi. Amurka kuma ta mai da martani da harin babban makamin bom da ba na nukiliya ba farkon wannan watan. Ƙungiyar kare haƙƙin al'umma Siriya ta ce an kai hari a wani ɗakin jinya da ke ƙarƙashin ƙasa a Abdin wanda ke ƙarƙashin ikon ‘yan tawaye aka kashe aƙalla mutum guda da dama kuma suka jikata. Wani shafin yanar gizo na ‘yan hamayya Aleppo Today ya ce ana kyautata zaton ma’aikatan jinya uku kuma sun mutu a wannan hari. Shaidu sun ce babu tabbacin ko jiragen yaƙin Siriya ne ko kuma na abokiyar ƙarawancen tarasha suka kai harin a ɗakin jinyar. Ƙungiyar ma’aikatan jinya ta ce an kai wa sama da ɗakunan jinya 300 hare-haren jiragen sama fiye da 400 da ake alakantawa da Rasha ko kuma gwamnatin Siriya tsakanin shekara ta 2011 zuwa ƙarshen shekara da ta gabata. Aka kuma kashe kimanin ma’aikatan jinya 800. ‘Yan ƙasar Faransa da ke zauna waɗansu ƙasashen duniya da suka haɗa da Afirka ta Kudu, Canada da kuma Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya a sabar a zaben shugaban ƙasar Faransa a daidai lokacin da ake fama da hare-haren ta'addanci da zai iya shafar sakamakon zaɓen. ‘Yan takarar masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen da kuma tsohon ministan tattalin arziki Emmanuel Macron su ne ke kan gaba a ƙuri'u. ‘Yan takara biyu da ke biye da su kuma su ne tsohon Prime Minister François Fillon da na ɗan takara masu ra’ayin gurguzu Jean-Luc Mélenchon. ‘Yan takarar suna neman maye gurbin shugaba mai ci yanzu ne François Hollande wanda ya sanar a farkon shekarar nan cewa ba zai sake tsayawa takara ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harin kuna bakin waken da kungiyar Taliban ta kai wani babban sansanin soji da ke arewacin Afghanistan ya kashe kalla mutane 140 galibi sojeji a wani hari mafi muni da aka kaiwa da karin kasar tun shekara ta 2001. Shaidu sun ce wani gungun ƴan kuna bakin wake dauke da manyan makamai ne da suka yi shiga sojojin gwamnati cikin motoci biyu suka auka wa rundunar sojojin bataliya ta 209 da ke Shalkwata Sahel ranar Juma'a a Mazri Sharif babban birnin lardin Balk da ke arewacin kasar. Tashoshin talabijin na kasar sun ambaci ta bakin wani jami'in tsaro da kuma ƴan siyasar yankin suna cewa an kashe akalla sojoji 140 aka kuma jiwa akalla waɗansu 100 rauni.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin Amurka ta bullo da wani shiri na agaza a kasashen duniya ta wajen horar da malaman makarantun sakandare waɗanda suka yi fice a aikin su. Kwas ɗin na tsawon mako 6 zai mai da hankali ne kan inganta dabarun koyarwa domin samun nasarar bada ilimi mai nagarta. Wannan bayanin yana kunshe ne cikin wata sanarwa da hukumomin kasar suka fitar a dandali ko kafofin sada zumunta. Ga kuma Sani Shayu malumfashi da ƙarin bayani.
Wannan wata dama ce da ta bude ga malaman sakandare da suka yi fice a wajen koyar da harshen Turanci, ilimin zamantakewar jama'a wato social studies, lissafi, kimiyya da kuma ilimi na musamman da ya jibanci koyar da makafi da kurame. Bugu da ƙari kuma sai malamin da ya yi shekaru 5 yana koyarwa a sakandare ne zai iya neman samun wannan gurbi don halatta wannan kwas a wata jami'a da ke ƙasa Amurka. Shirin wanda aka yi wa lakabi da TEA program wato T program a Turance ya kunshi tsabagen karatu ne a jami'a, halartar taron karawa juna ilimi da kuma nazarin sabbin dabarun hanyoyin koyarwa wanda za a yi a can Amurka. Yanzu dai an fara cike wannan form din kuma za a rufe amsar wannan form a ranar 28 ga watan Afrilu na wannan wata da muke ciki. Kana kuma waɗanda duk suka cike za su halarci wani jarabawa a fannin Turanci wanda kuma suka yi nasara su ne za su cancanci halartar wannan kwastin. Bayanin da na samu daga sashen hulɗa da jama'a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin tarayyar Abuja ya nuna cewa sahun farko na waɗanda suka yi nasara za su bar Najeriya ne a cikin watan Janairu na baɗiya zuwa watan Maris don halartar wannan kwas wato a shekara ta 2018. Kana sahu na biyu
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu tsaro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin Amurka ta bullo da wani shiri na agaza a kasashen duniya ta wajen horar da malaman makarantun sakandare waɗanda suka yi fice a aikin su. Kwas ɗin na tsawon mako 6 zai mai da hankali ne kan inganta dabarun koyarwa domin samun nasarar bada ilimi mai nagarta. Wannan bayanin yana kunshe ne cikin wata sanarwa da hukumomin kasar suka fitar a dandali ko kafofin sada zumunta, ga kuma Sani Shoaibu Malumfashi da ƙarin bayani.
Wannan wata dama ce da ta bude ga malaman sakandare da suka yi fice a wajen koyar da harshen Turanci, ilimin zamantakewar jama'a wato social studies, lissafi, kimiyya da kuma ilimi na musamman da ya jibanci koyar da makafi da kurame. Bugu da ƙari kuma sai malamin da ya yi shekaru 5 yana koyarwa a sakandare ne zai iya neman samun wannan gurbi don halatta wannan kwas a wata jami'a da ke ƙasar Amurka. Shirin wanda aka yi wa lakabi da TEA program wato T program a Turance ya kunshi tsabagen karatu ne a jami'a, halartar taron ƙarawa juna ilimi da kuma nazarin sabbin dabarun hanyoyin koyarwa wanda za a yi a can Amurka. Yanzu dai an fara cike wannan form ɗin kuma za a rufe amsar wannan form a ranar 28 ga watan Afrilu na wannan wata da muke ciki. Kana kuma waɗanda duk suka cike za su halarci wani jarabawa a fannin Turanci wanda kuma suka yi nasara su ne za su cancanci halartar wannan kwas ɗin. Bayanin da na samu daga sashen hulɗa da jama'a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin tarayyar Abuja ya nuna cewa sahun farko na waɗanda suka yi nasara za su bar Najeriya ne a cikin watan Janairu na baɗiya zuwa watan Maris don halartar wannan kwas wato a shekara ta 2018. Kana sahu na biyu su za su bar Najeriya ne a watan Satumba har ya zuwa watan Nuwamba na shekara ta baɗi idan Allah ya kai mu. San Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Sai ayya da ne amuri gidan na bare da goji na gwamnati.
Da ba ba
mun sai ni sai kai ko amuri ga in ba ga da bo duka ga gwamnati.
Da ba ba
mun sai ni sai kai ko amuri ga in ba ga da bo duka ga gwamnati.
Idan muka koma a Najeriya, gwamnatin jihar Katsina kuma ta ware naira miliyan 80 ne domin fara shirin ciyar da yara a makarantun firamare a duk faɗin jihar. Shirin na haɗin gwiwa ne tare da gwamnatin tarayyar Najeriya. Wata hadimar gwamnan jihar mai kula da ilimin ɗiyama ta Hajiya Binta Abba Dutsin ma wacce ta wakilci gwamnan a taron horar daga horaswa ga waɗanda za su horar da waɗanda za su tafiyar da shirin, ta ga Zaradin Sani Funtuwa cewa shirin yana da tasiri kuma zai shafi yara fiye da miliyan 1 wanda zai kawo ci gaban ilimi da kuma inganta rayuwar talaka a jihar.
Tare da ni ita ce Hajiya Binta Abba Dutsen ma wadda ita ce mai ba gwamnan jihar Katsina shawara a fannin ilimi ƴaƴa mata da ci gaban yara. Hajiya, yau na kika wakilci mai girma gwamna wajen kaddamar da shirin ciyar da yara na makarantun primary a fadin wannan jihar ta Katsina. Ko ya manufar wannan shiri take?
Shirye wannan shiri na ciyar da yara ƴan makaranta ƴan primary school da za a yi. Shiri ne wanda federal government tare da haɗin gwiwa state government za su yi, wanda za a ciyar da su federal government za ta ciyar da yara ƴan primary 1-3 sannan state government kuma za ta yi 4-6. Wannan shiri dai mun fara shirya shi domin yau aka yi workshop wanda za a yi train the trainers, wato an horar da masu horar zuwa. An ɗaukan wanda za a horar yanzu daga ministries da department ɗin da abin naɓa kamar su BEP, Ministry of Health da UBEC da sauran other ministries wanda suke da relevance na wannan program. Su ne wanda za a ba ma wannan training, sai local government caretaker da education secretaries na duka Kasuma State. Inda wannan program za a yi shi ne ma duka public primary schools da ke Kasuma State. Eh duka makarantun gwamnati. Za a yi wannan cewa muna da at least 1 million pupils wanda za a ciyar wannan aiki na cewa da za a yi.
Hajiya muna da ƙaranan hukumomi 34 a fadin wannan jihar ta Katsina. Duka za a fara da waɗannan ƙaranan hukumomi koko za a zabi wasu daga cikin waɗannan 34 ne a fara. Ya dai abin yake.
Eh haka muke fata insha Allah baki ɗaya muke son a fara. Ya danganta da local government din da aka ba ma waɗannan forms na neman vendors wato su wanda za su yi aikin girkin idan sun dawo mana da forms ɗinsu da wuri. Akwai waɗansu already sun riga sun fara daddawa mana da forms ɗinnan. Waɗansu kuma har yanzu ba su dawo mana da shi ba. To idan muka ga majority na local government ɗin mun samu ila ko 30 kuɗi ne ba su dawo da shi ba kawai za mu ci gaba da fara. Amma muna kira ga mutane da waɗanda suka san cewa sun samu wannan form da su gaggauta su dawo da shi tunda form ne ba mai wani wahala cikawa ba wani lokaci zai ɗauka ba. Muna son mu fara aiki. Idan mun so a ce a cikin wannan hutun da ake ciki ma yaran nan an fara aikin cewa da su.
To ga dukkanin dai alamu wannan shiri watakila zai rage kuɗin tara da iyaye suke ba ƴaƴansu zuwa makarantu ko akwai wani kira ko kuma zan hankali da kike da shi ga su iyaye.
Kira da zan yi ga iyaye da su tallafi wannan shine su sanya ido su tabbatar da cewa wannan ciyawa in dai danka ka san cewa makaranta ta gwamnati yake to tabbas za a bashi tara. Idan yaron ka ya dawo ya ce su yau ba a ba su abinci ba to kai rufutun ga headmaster. Headmaster ya rufutun saboda daman za mu sanya ido sosai da gaske mu tabbatar da duk wanda aka ba cewa yayi wannan aiki idan ba yi ba to za a tsaye da shi saboda wannan aiki tamkar kwangila ce aka baka wanda za ta yi tsawon shekara biyu.
A matsayin ki na wanda za ta jagoranci wannan shiri na ciyar da waɗannan yara na makarantun primary kusan shirin yana buƙatar haɗin kai na musamman malamai da ma iyaye da ma masu ruwa da tsaki ko akwai wani kira da kike da shi a gari?
Tawaran da zan bada ga su malaman makaranta su ne ma waɗanda ai za su yi aiki tukuru da su da headmastoci domin idan sun sanya ido to tabbas wannan za a samu nasarar wannan aiki wadda aka ba a kungila ce da yara an sanya miki yaro ɗari kila tana primary an sanya ki primary 1A a primary 1A din nan akwai yara 200 kun tabbata a primary 1A waɗanda za su ba yaran nan abinci mata guda biyu ne to akwai class mistress definitely a makaranta a class a primary 1A ita za ta tabbatar da cewa waɗannan yaran 200 wanda ke kawo masa waɗanda ke kawo masa abincin nan sun kawo abinci yaran nan nata na class an ba su abincin da ya dace a ba su.
Menene fatar ku ga ciyar da waɗannan yara musamman na makarantun primary da za ku yi a wannan jiha ta?
Sanara akan wannan cewa da za a yi na yara primary ubangiji Allah ya sanya hakan ya zama alkhairi da niyya ta gari da shi shugaban ƙasa ya zo da ita domin ciyar da wa'anda da ya sanya a yi. Niyyar shi dai da shugaban ƙasa kullun kishin shi ya za a yi a taimaki talaka shine shirin. Kaga idan ka lura da wannan program ya tafi directly zai taɓa hat na kan manomi shine an ce kada a ciyar da yaran nan da kwai ko kaza ko wane ne unless idan a ƙauyen nan daman ba abin da suke producing sai kwai. Kaga idan dawa ake yi kaga manoman yawan nan ƙauye kaga wannan shekara za su noma dawa da yawa domin masu sayanta kila ma mata shi ce tunda kila mata shi ce za ta yi aikin abinci saboda ba za mu ɗauki wanda yake kankiya ba a kai dan ingawa yayi ma dan kankiya abinci waɗanda ke kankiya su ne waɗanda za su mutanen wannan gari na wannan unguwa shi yasa zaka ga a jikin form din mun sanya a sai da sanya hannun mai gari da sa hannun ES dan mai gari ya tabbatar mana da cewa i wannan mata a nan garin take kuma nan unguwa take saboda haka ba za ba san zuciya ba san take muna san duk wanda yake gurin to a wannan yankin da kake a nan mata ba kuma wai a ce sai ka san wani ba da form din ba sai ka san wani bane a kana wannan gurin to ka gani idan matar za ta sayi dawa mai gidanta da manomi ne ka ga kawai za a yi masaya ne kawai ta bashi kuɗi ya bata dawa sannan kuma kila ɗansu ma na makaranta so kaga directly an yi touching hearts na talakawa wannan niyya ta shi mai girba shugaban ƙasa da ya yi ta alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya ƙara mishi lafiya ya kuma ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya da arziki mai amfani.
The Voice of America. karatu ya mata yana ta yi gurgudu yadda ya kamata dan ba kaman da ba ana samu shigo yin yara ko kuma yaya mata makaranta yanzu sosai saboda da mai yawa tun garin ba su cika san ilimin yaya mata ba amma yanzu saboda ci gaba na zamani da kuma samun fadakarwa suna barin yayan su so makaranta dan da yawa ma yanzu ko aure ya ibada akwai arihe lokacin shigo a makaranta kamar admission har bai ko shi mutane suna zuwa daga baya suna neman alfarma don Allah taimaka musu tayi su samu shigo a cikin makaranta saboda haka in tunda har sun san cewa su zo su nemi alfarma wanda bai so da yazo yanzu dai sai sai an jayo su yanzu kuma suna zuwa da kansu suna neman alfarma a bari su shigo makaranta kace ga akwai ci gaba to abin da ka kira ga uwaye mata ko kuma iyaye gaba ɗaya ba mata ɗaya ba ai ma ai mai mai wanda ka ci ma ai raga mai yaya tana ga hannunmu ba ki uba ya ba da dama uwa tana tafi kawai na kai so abin da nika ba su shawara ilimi ba ya tsaya ga namiji ne kawai ba ilimi har ga yaya mata yana da muhimmanci saboda idan ma ka ilmantar da mace to ka ilmantar da al'umma saboda ita ai za ta tarbiyyantar da wasu amma in ka ilmantar da namiji ka koyi ilmantar da mutum guda dan shi ba tarbiyyar yara yake ba nashi yaje ya nemo ya kawo gida a ci ya dauki lalura kida amma uwa mace in tana da ilimi ita za ta kula da yayanta ta kula da gidanta ta fasu tarbiya gashi nan dai ta kula da mijinta ma in mai ilimi ma za ta yi shi jin samun damar kulawa da mijinta mai gidanta da fiye da ma wadda ba ta da ilimi so na ga yayi yana da kyau iyaye mata su bar yayansu mata su je makaranta muna da fannoni da yawa inda muna da ci baya ko cikas wajen ilimi da mata al misali yanzu babu da injiniyoyi mata da yawa babu ma'aikatan asibiti babu likitoci ma'aikatan injiniya da na ngwazoma babu da suwa mata sun karanta akwai wani statistic yana ganin ma 0.4% a gare mu na nasis nan north ma arewa akwai 4% to kamar duk baka da shi na ma in gare da 4% yana kira ga iyaye mata su bari ko uwayen yara su bari ƴaƴansu mata su je makaranta saboda mu rike wannan gibi da a tsakanin mu da wasu wurare na ilimin yaya mata in akwai mace likita sai ta duba ƴan uwarta mace amma mai yawa yanzu in ka ta asibiti ma ke zo kina nakuda ƙarshen ta ma namiji na likita ne zai zo ya duba ki wannan in san samu na mace ta yi da sa mace ƴan uwarta ta zansirin ta dube ta amma mun ci babu likitoci mata da yawa sai yanzu da aka dan samu ana dan samun taimako haka alhamdulillah mun samu yanzu wani masu zaman kansu aka cewa wanda suka dauki ne nauyin a taimaka ma musamman yayan talaka wanda suna da kokarin amma babu hanyar da za a taimaka musu su yi sama su ci gaba su zama wani abu so wannan kungiyar ko kuma wani bawan Allah ne ya dauki wannan nauyi akwai makarantar da an ka zaba na musamman an zabi yara 25 kuma jaraba aka yi musu
wani wanda NGO ke no
to ni chief for health ake cewa a wannan girls for health so da ya dauki nauyin su waɗannan yara 25 da an ka zaba cikin wasu makarantu musamman ba duka ba da ya dauki nauyin cewa za a dauki nauyin karatu su tun yanzu har su zama wani abu kuma ba da hannun uwayensu ba za a taimaka musu bancin karatun makaranta wanda aka yi na lokacin karatu suna da wani lokaci na musamman wanda aka yi musu karatu wanda kamar ya zama kamar israelite malaman kuma biyansu ake yi masu koya musu sannan kuma duk abin da aka bukata dangane da karatunsu su sun dauki nauyin za su taimaka su kawo don a koya ma yaran a samu musamman wanda suka karanta kibiya na su je irin su ta yi school of nursing su ta yi midwifery su je su zama doctors duk da fannin da mun karanta gare shi za a taimaka yaran nan a samu ko da dukansu ba su zama wani abu ba a samu dai wasu daga cikinsu su zama wani abu kuma in sun kare ma shi har samu musu aiki ma ya dauki nauyin za su dawo a samu musu aiki cikin inda suke wallahi a gaskiya alhamdulillah
to me kike gani cewa akwai dan ci baya a kan harkan karatun mata
to ci bayan da akwai saboda mace ko shi tana son a bata kwarin gwiwa idan ba a bata kwarin gwiwa a nuna mata muhimmancin abu to koyaushe za ta ga ba komai na babar ta bai shi amma ana jaya hankalinta ana nuna mata cewa wannan abin fa ga muhimmancin shi gare ki ya kamata ki dage zaki zama wani abu wani lokaci kuma zai unhane ki to za su ji dadi wannan lokaci da ka nuna musu da misalin ce kudi bane ni ma talakawa ce ba amma yanzu garin nan ina ci abinci kuma alhamdulillah ni lalurori na in taimaka ma wasu ba to kuma in kuka dage za ku zama wani abu ku taimaka ma wasu ba wai ilimi kai in ka zama mai ilimi kai dai ka ci amfani shi da zarar kana da ilimi to mutanen da yawa za su amfana da kai sannan kuma gwamnati ita ma ya kamata ta ba mata kulawa ta musamman kaman da mu musan lokacin da makaranta yarinya ma ta hidda son makaranta da gidansu dan abinda akwai cikin makaranta gidanku babu shi ko abincin da zaki ci makaranta gidanku ba wata ba ta ganin shi ba kuma makaranta ba dan da mu sai mu ci zaka shashayi da buredi yau ba kullum ake baka shinkara wake ba ko kunu a in ma an shashayi da buredi yau ba a shashayi da buredi shi kai sai an hada da shayi da buredi ko a ci da kwai ko da sardin ko da gesha nan da duk za a shashayi babu zancen yawa a sha tea da buredi shi kai akwai wani abu tare da shi sannan kuma akwai bluebell
wata inganta abincin ke
abincin yara an ganta musu abincin su bluebell ma haka kake a tsaye da shi gida saboda gwangwani ma za a baka balakushi aka ce alakuta mun a da gwangwani in dan guntu ne sati daya in dogo ne sati biyu na yi kuma sai a bada wani komi ana tirkin din su kai masu bodin ma lokacin na har su far da komi da sabulun wanka da sabulun wanki su bayarwa akai daga ana ta karfafa yaran su makaranta komi ana yi to da yanzu abu dan buna in yayi yawa haka ce bashi jin bai to duk da haka ko uwaye gwamnati ta nayi uwaye kuma su kara bada taimako sai a hada a bada karfi a tafi tare dan mace idan ba a taimaka mata ba irin namiji na zai iya zuwa yaje ita je nemo wani sai ya taya nema ya dawo makaranta ya dauki kanshi to mace kuwa mi za ta yi amma in ta samu kulawa ta musamman ana kula mata yadda ya kamata makaranta to sai ta dage ta yi karatun ta yadda ya kamata
makon jiya mun kawo muku kashin farko na hirar da Yusuf Aliyu Harandeye da kwamishiniyar ilimi ta jihar Gombe Hajiya Aisha Muhammad Bose kan irin matakai